Assalamu alaikum, barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na
labari ya huce,
wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani
yaro ke ne ya jawo ya hutan Abdullahi
mai yaro ke ne ya jawo mai yaro na Abdullahi mai yaro ke ne ya jawo
sarki mai ne
lokaci daular salim barka da warhaka
Usman Ahmad Kabara ina kwana
lafiya kalau ya gida
lafiya kalau
ya aiki
to mun gode Allah ya wannan canjin yanayi wannan zafi da ake ta kallawa kwana kwanan nan
sai a hankali zai tafi ai kakku da mu har in sanye su sai kun ma buya
wallahi
sai wai dan adam ya gane hali dole ake
yi rana a ce an yi rana an yi zafi a ce an yi zafi kuma an yi sanyi a ce an yi sanyi
to haka haka
ne sai ta tsakiya ai
to Allah ya samu dace zaki fara mika mana sakon gaisuwa amma bari in yi ta'aziyya mutum biyu da suka rasu ta'aziyyar farko zan mika ta ne zuwa ga iyalai yan uwa da abokan arzikin Alhaji Isa Mayanan Gusa wanda Allah ya rasuwa a ranar Laraba 5 ga watan nan na Satumba sai mu ce Allah ya ji kanshi da rahama har ila yau a dai Larabar akwai wani bawan Allah shi ma shi malami a jami'ar Bayero da ya rasu wato Dr. Habibu Sani Babura wato Talban Babura kenan wanda shi ma Allah ya karbi rayuwarsa bayan ya kwashi shekara da shekaru yana koyarwa yana taimakawa al'umma da makamantan su har ma mun yi shiri da shi a cikin shirin na kasa baka sa wanda wannan makon ma mun yi bitar wancan makon aje wannan makon ba za a je da za a shirye don kira da muka yi shi na cewa wani ne shi da yanayin rayuwa inda ya fuskanta kin san shekaru kusan 30 da wurin 6 ko da 7 ya kwashi yana kan wulciya irin kujerar nan ta guragu amma kuma haka yake ba da gudunmuwar sa ba dan kadan ba ko ince ya bada ta ba ga kautawa Allah ya ji kansu da rahama ya ta karshen mu
to amin ya rabbil alamin
yawo shi ma mai nan gusau Allah ya ji kansu da rahama
to Usman ni ma kamun na shiga filin gaisuwar mu na abari ya huce bari na mika sakon ta'aziyya ta zuwa ga Hajiya Safiya Alhassan mai dambe Katsina wanda jiya da safi Allah ya dauka ran mai gidanta
to Allah ya
ji idin na bagadi Allah ya ji kanshi kuma ya kyauta ta namu zuwa
amin amin
dukkan iyalan shi ta'aziyya
amin amin to Allah ya kyauta karshen mu to yanzu kina iya mika sakonnin gaishe-gaishen shafin Facebook din ai
gaisuwan fata alherin abari ya huce zuwa ga Nura Hisadu Mazugal da Tahiru Idris Alhassan da kuma Lawal Namure sai gaisuwan fata alherin mu na abari ya huce zuwa ga Dayyabu Yahaya Bebeji da Shafi'u Madinatu Kano fata alherin abari ya huce zuwa ga Zakariya Abubakar tare da Jibrin Baba Muhammad fata alherin abari ya huce zuwa ga Shehu Abdullahi gaisuwan fata alherin abari ya huce zuwa ga Yahaya Muhammad Wabi da Abdullahi Muhammad fata alherin abari ya huce zuwa ga Muhammad Gambo gaisuwan fata alherin mu na abari ya huce zuwa ga Ashiru Hamisu da kuma Sanata M Kabir sai daga ƙarshe takardar da ke hannuna gaisuwan fata alherin abari ya huce zuwa ga Bashir Adam tare da Musti Musti da kuma Iliyasu Haruna da fatan duk kun tashi cikin ƙoshin lafiya
barka da aiki yanzu kan sai mu shakata mu dawo
kuma barka mu bari mu shakata kan
kin san ɗan makonni biyu da suka wuce kusan ce an yi makon Hausa ko ranar Hausa ta duniya wanda kuma yana daga cikin abin da muka taba a shirin yau da gobe a ran Juma'a jiya kenan wannan ce ta sa muka ce to hirar da muka yi da masanin tarihi da Salisu Bala daga gidan adana tarihi na Arewa House a Kaduna ta yi matuƙar mahimmanci domin kuwa ya yi maganganu sosai akan mahimmanci da gudunmuwar da yaren Hausa ya bada ko harshen Hausa a cikin duniya da kuma irin tasirin da ke cigaba da yi dan da Swahili yaren su ko in ce harshen su ya wuce Hausa a inda ake magana da shi to amma sabon kididdiga sun nuna cewa ai yanzu harshen Hausa ya fi kowane harshe yaduwa a cikin ƙasar Afirka kuma an fi magana da shi a wurare fiye da yanda ake yi da Swahili din.
Haka
ne. To wannan ce ta sa muka ce bari mu zakulo shi masanin tarihi domin mu ji yaya wannan hirar da ta kasance ko yaya zai mana bayani akan harshen Hausa da Hausawa a kasashen duniya.
To inda kuma daga farko muka fara tambaye shi menene muhimmancin harshen Hausa?
Yaren Hausa kusa zan yi cewa yanzu shine yare wanda yake kowane irin yare bunƙasa a nahiyar Afirka kuma wanda yare ne wanda ya samu asali da tushe na yaduwa daga Afirka zuwa sauran kasashen duniya gaba ɗaya. Kuma hakan yana da dalilai da dama wanda ya jawo bunƙasarsa da ci gabansa fiye da yaren Swahili wanda da kaga a yankin gabacin Afirka ya fi tasiri kuma ya zo ya zarce yaren Hausa a bisa tasiri a wancan lokaci. To yanzu kuma yaren Hausa ya zo ya zarta shi sai ta girgiza da littafi na masana game da yaren shi yake bayyana. To ɗaya daga cikin dalilan yana da nasaba da wato tasirin da shi yaren Hausa ya yi ta ɓangaren ilimi. Idan na ce ta ɓangaren ilimi ina magana ta tantancin abin da ya shafi gudunmawa da Hausawa masana suka bayar wurin tabbatar da al'adun Hausa da kuma ilimin da ya shafi wato ci gaba da umma. Aka sa shi a rubuce ta ɓangaren abin da ya shafi a jami. Misali in kun lura da za ku ga akwai jaridu kamar irin su Al-Hijr wanda suka fito ta ɓangaren abin da ya shafi wanda suna bunƙasa yaren Hausa a wancan lokaci. To wannan da kuma jaridun Hausa da suke fitowa ta ɓangaren wato abin da ya shafi yaɗa aƙidu na addini kamar irin su Al-Hijr kamar irin su Amana da Akil a baya sun yi tasiri ƙwarai wurin yaɗa yaren Hausa da kuma jawo mutane masu bincike akan ɓangaren abin da ya shafi yaren Hausa su yi su bincike akan abin da ya shafi addini, al'adu, tsarin zamantakewa, tsarin ci gaban al'umma ta hanyoyi daban-daban da magabata suka wallafa. Yanzu idan ka duba babu wurin da misali muna magana akan ɓangaren ilimi in ka dubi ƙasashen Turai babu wata jami'a da ta fice a duniya yanzu wanda ba ta da tsangaya ko cibiya na karantar wato ilimi da ya shafi ɓangaren yankin Afirika wato cibiya ko Centers for African Studies. To idan ka shiga cibiyar nan za a ga cewa suna suka fi tasiri Hausawa ne waɗanda malamai waɗanda suka yi rubutu a yaren ajami abin da kuma Hausa ne. To sannan kuma suka yi rubutu a fannoni daban-daban kama ga abin da ya shafi lissafi, fannin lissafi, fannin ilimin taurari, fannin ilimin falsafa, fannin ilimin addini da sassa daban-daban da ya shafi shi. To Turawan nan kuma suna da ra'ayi suna da aƙidar cewa so suke karanci wannan abin. To shi yasa suke zuwa ƙasashen Hausa su debi waɗannan littattafai da aka rubuta da ajami da kuma Hausa da jaridun mu na Hausa su kai su wayannan ƙasashe. Har ƙasar China yanzu haka akwai cibiyoyi na koyon yaren Hausa. Idan ka je Saudi Arabia za ka je ka samu akwai Sharm el-Sheikh za ka je ka samu mutane suna yaren Hausa. Ta gani? To sai ke nan ta ɓangaren ilimi wanda shi idan an ce za a shiga cikin shi yana da yawa sosai. Abu na biyu idan ka lura za a ga cewa kamar yadda na ba da misali ta ɓangaren wato tattalin arziki. Tattalin arzikin nan mutane ne ƴan kasuwa waɗanda suke fita suke tafiya sassa daban-daban na duniya suna yin kasuwanci da waɗanda suke ba jin sauke ba wato limarsu ba. Inda idan ka je ƙasar Mali a cikin Timbuktu wanda gari ne wanda yake ya yi ƙauri ya yi suna da shekara 600 yawwa manya-manyan malaman na har jami'ar Sankore an kafa wani lokacin masu mota wanda su kowa arziki a duniya mutumin Afirka kaga daga nan ya taso. To in ka dubi za ka ga yaren Hausa yana tasiri a wannan cibiya wanda wannan cibiya ma hada ce kuma da wato gabacin Afirka musamman ma ƙasashen nan na Morocco, Algeria da sauransu suna tasowa suna zuwa wurin suna kasuwanci. Mutanen mu suna tasowa daga cibiyoyi irin na Kano da sauransu suna tafiya wurin suna kasuwanci. To sai ya zama to kamar idan ka je Sharm el-Sheikh za ka ga akwai kuɗin Najeriya suna yawo saboda Hausawa da suka zauna suke tasiri a wurin suka koya ma Larabawan Hausa. Idan ka je Cimci ma za ka ga da me ake yi da Hausa ake yi. Shi yasa za a ga yaren Hausa ce yayi a lokacin da Swahili ya zama to an yi da lokacin da ke Afirka ma'ana ya zama to kawai iyakacin shi kasashen Afirka sai kasashen da ba za a rasa ba to a lokacin shi kuma yaren Hausa kuma yake fadada yake tafiya America yake tafiya China ake dasa cibiyoyi don koyar da shi harsuna irin na Hausa a yankuna irin na kasashen wato turai yanzu aka ga da duka samu a kasar China akwai mutane akwai department guda da ke koyar da yaren Hausa a wani haka akwai wani aboki na mono professor Nikolai da muka je muka hadu a Ingila shekara ta 2014 yaren Hausa yake koyarwa a wata jami'a a kasar Rasha in za ka idan yana bukatar wasu abubuwa muna communication na kan aika mishi da abin da ya shafi
nan ma ba san zuga shi da jami'a da gidan Hausa
da gidan Hausa haka ne
yanzu ga shi akwai professor shi Turawa akwai professor shi dan Chinese akwai professor shi dan Russia da suke koyar da yaren Hausa haka kuma idan ka je cibiyoyin mu na wato kamar gabar Tunisia wanda cinikayya ya kara bunƙasa tsakanin cibiyoyin da ke gabar Tunisia da kuma abin da ya shafi kasashen Hausan mu a yanzu
eh to
yaren Hausa ya bunƙasa sosai da sosai kuma yana tasiri a
yawa to kafin da kisali za mu dinga yi muna kila ɗaukar waya in mutane sun kira kila suna son su tambaya amma kafin sannan abin da nake son in ji shi ne banda maganar rubuce-rubuce da aikin jarida da waye da makamantansu shin bayan wannan misali irin a tsarin gargajiya menene rawar da zai taka
rawar da kasar Hausa ta taka yana da yawa gaskiya ba dan kadan ba sai da yawa za ka cewa al'adun na gargajiya idan ana magana za a ji magana akan abin da ya shafi abincin mu irin suturan mu irin kayan kiɗe-kiɗe tasirin su ga sauran ƙabilu da al'adu da jama'a da ke wasu sassa daban-daban na duniya misali za a ga idan Bature ya shigo kasar Hausa sai yake ya ga ya sai riga irin ta malam Bahaushe
ya sa
ya ga an kawo mana kuɗi idan ka zo nan za a ga sai suke su ga an ce gani irin na wanda mutanen kasar matan kasar Hausa suke ɗauka suna sawa a je a kai sa don samu su tafi su kai mu matan su taraba a ga kashin ƙetare idan ka dubi Kanangu da irin su Goje da sauran su duk idan ka je irin wuraren adana kayan tarihi na kasashen Turai za ka je ka sami irin waɗannan kayayyakin a cikin museum ɗin su kuna killace su kuna kuma yin bayani a kan na wani ilimi da wani ya samo daga nan kasar Hausa
ya kai
ta ala dai gargajiya ya je da sa su a cikin kasar shi a wancan lokaci to da yawa za ka ga da rawanin mu da irin rigar taki da irin rigar irin ta kamar garkuwa kamar irin abubuwan da ya shafi riga ta sarka ta da ake zuwa da ita yaji duk da irin kayayyakin da sarakuna suke sawa za a ga suna nan damfare a cikin gidajen adana kayayyakin tarihi na waɗannan kasashe kuma abin da ke faruwa shine a wuraren da ake kai da harshen Hausa waɗannan kasashe za ga sun tafi sun je sun suna kai ɗalibai suna nuna musu suna kuma karantar da su irin abubuwan da malam Bahaushe yake a al'adance a kasashe
to dakta kada mu katsai
ka da daula na magana
kada mu katsai ka saboda karancin lokaci akwai tambayar da nake son in maka nace a takaice a kalla kamar mutane nawa kake gani a duniya da suke magana da yaren Hausa da harshen Hausa
kile kiyasi
ka gudubuga sai dai a kwatanta ni ne suna da yawa ba dan kadan ba saboda kamar da mun lissafa kusan da za a yi cewa Najeriya ita ce kasa da ta fi kowace kasa yawan mutanen bakajen mutane a duniya to kuma idan ka duba mafi yawan jama'a da ke arewacin Najeriya Hausa suke yi wasu kabilun ma sun zo sun shiga
sun yi ciki sun mata ji
idan ba su ce su ka bi ka bi ka ga bane ba za ka iya ganewa ba to haka kuma da turu in ya zo masa ka san ba dan kasa bane amma za ka nuna Hausa
haka
yanzu ba yaren Hausa ya kabe ya karabe ko ina a duniya ba inda ba a kokari ana kokarin tabbata shi da kuma kokarin koyar da shi da kuma kokarin yin rubutu da irin za ka yanda ke muke magana din nan wani muke magana da ku dan nan akwai wani bature da ya taho daga Japan profesa ne ya yi ritaya ya yi aiki a America ya yi ritaya wata university a Japan ya za ka ya zo nan arewa house yana zaune babu aikin da yake yi sai karantar abubuwan da ya shafi jaridun mu na kasar Hausa da na ka rubuta su da Hausa yana kuma aiki a kai lura ne da abubuwan da suka shafi
al'adu
ɓangaren abin da ya shafi zamantakewa al'ada abubuwan da suka shafi
al'adun
malamai da kuma abin da ya shafi azumi da nasaranta.
A daular lokaci ba zai bar mu gangamu hidan nan ba wannan makon gaskiya sai ta kai baku mai zuwa saboda tana da tsawo na raba ta yi ne saboda kin san lokaci
ana so a dan shakata
yawa a shekin gani saboda haka Abimu ma bashin ta mako mai zuwa zamu karasa tattaunawa gaba ɗaya sai a jiya muka karkare da shi a maganan harshen Hausa.
To jama'a anan muka kawo karshen wannan shirin na wannan mako sai kuma wani mako idan Allah ya sake dawo da mu zamu sake kawo muku wani sabon shirin na abari ya huce mai kayatarwa da labaran bandariya da gaishe-gaishe a madadin
Usman Ahmad Kabara
da ni Daula Salim daga nan birnin Washington muke cewa ku huta lafiya.
Mu barku da wannan.
Ya Allah I'm gonna be a hoe. I'm gonna be a hoe. I'm gonna be a hoe.